Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Lokaci ya sake kawo mu domin mu ci gaba da wannan hidima da muka fara, ko kuwa hidima da muke yi a kulla yaumi. Kana cikin waɗanda suke kawo karfafawa gare mu, don haka ina so a kasance tare da mu domin ma mu samu karfafawa, ya inda za mu saurare shiri na gari ya waye tare da Pastor Daniel Chiroma Jr. A shirin kuma Pastor Anana Wakili zai ba mu bincinyini a fili don sujada, Pastor Audu kuma zai ba mu guziri domin rayuwa. Shirye-shirye da muke tafiye da su kenan, da ba da gaskiya cewa za su kawo sakewa ga rayuwarmu. Don haka mai sauraro, ka matso kusa da akwatin rediyo. Sunana Ishaya Zakaria, ina maka maraba da sake saduwa da kai.
Mai sauraro barka da sake saduwa a wannan filin mu na gari ya waye. Fili ne wanda yake gabatar da darussa na fahimci tsakanin Krista da Musulmai, yana duba wannan manyan littattafai guda biyu, littafi mai tsarki da Alkur'ani mai girma, domin mu kai ga madaidaiciyar gaskiya na Allah da za ta kai mu ga tsira. Don haka mai sauraro, mai gabatarwa dai kaman kullu shine Pastor Daniel F. Chiroma. Kafin mu ci gaba, za mu fara da kalmar addu'a. Ya madaukaki Allah babba, kai ne Allah, babu wani sai kai. Mun ɗaukaka ka, mun yabe ka, mun gode domin zarafi da ka ba mu sake yin nazari cikin kalmarka. Ka albarkaci mai sauraro, ka sa a ƙarshe mu kai ga ganewar hanyarka na tsira ta dalilin darajan Isa mai cetonmu. Amin. Yau dai mun shiga darasi na uku. Yau za mu fara nazari akan kan magana da tana cewa faduwar mutum. Faduwar mutum, wannan darasi za ta duba umurnin da Allah ya ba mutum, da yadda mutum ya yi rashin biyayya har ya kai ga faduwa cikin zunubi. Domin mu ma mu kauce wa rashin biyayya da za ta kai mu ga halaka. Wannan darasi ita ce dalilin bishara, ita ce ta kawo dalilin zuwan Annabi Isa cikin duniya. Za mu kuma gane da cewa babu wata tufa da za ta rufa siraicin zunubi sai dai tufar adalci. Tufar adalci kuwa tana samuwa ne kadai daga Allah, kuma hujja bata isa ta kubutar da mutum daga zunubi ba. Don haka maganin rashin biyayya shine yin biyayya. A wannan darasi za mu duba yadda mutum ya fadi, ya kuma tanada wa kansa tufa da ba ta yi maganin siraicinsa ba, amma Allah ya yi masa alkawalin tufar adalci. Don haka za mu fara da wannan tambaya: bayan halittar mutum, ina ne Allah ya sanya shi mutumin? Sai ayar Allah cikin littafi mai tsarki, a cikin farawa sura 2 aya 15 zuwa 17, farawa sura 2 aya 15 zuwa 17, sai Ubangiji Allah ya dauki mutum ya sanya shi cikin gonar adini, domin shi aikace ta, shi sare ta kuma. Ubangiji Allah kuma ya dokaci mutumin yana cewa, an yadda maka ka ci daga kowace itacen gonan a sake, amma daga itace na sanin nagarta da mugunta ba za ka ɗiba ba ka ci, cikin ranan da ka ci mutuwa za ka yi lallai. Wannan ita ce abinda littafi mai sarki yana fadi. Bari mu duba ko Alkur'ani ya fadi, ya tabbatar da wannan ayar Allah da yake cikin littafi mai sarki. Kamar yadda mai sauraron baka manta mun gane cewa Alkur'ani takaitawan littafi mai sarki ne, to za mu rika gwaji mu gani mu tabbatar da wannan a cikin darussa na gaba. Yaya Alkur'ani ta takaita shaidan wannan ayar? So ka ji takaitawan Alkur'ani akan wannan aya da muka karanta cikin suratul Bakara, wato sura 2 aya 35, da kuma sura 7 aya 19 sura 2 na Al-Qur'ani aya 35 da kuma sura 7 aya 19 yana cewa kuma muka ce ya Adam ka zauna kai da matarka a aljanna kuma ku ci daga gare ta bisa wadata inda kuke so kuma kada ku kusance wannan itaciya har ku kasance daga azalumai ka gani annan ayar Al-Qur'ani ta takaita wannan aya na littafin mai sarki a ayan littafin mai sarki yace itaciyan sunan itaciyan itace itaciyan sanin nagarta da mugunta amma anan a cikin Al-Qur'ani ya dai ce itaciya ya saya anan kaga takaitawa yadda aka takaita ta kuma nan ya takaita bai fadi aikin da za su yi ba inda littafi yace za su aikata gonan amma Al-Qur'ani ya takaita ya dai ce an sanya su a cikin aljanna su ci daga gare ta su wadata a bisan ta sannan kuma kada su kusanci itaciya kaga takaitawan kenan muna kokarin mu duba dalilin faduwar dan Adam wato mutum kenan to me ya kawo faduwar mutum domin wannan mun gane cewa dokan da Allah ya ba mutum kenan to bari mu ga abin da ya kawo faduwarsa farawa sura 3 ayasa 4 zuwa 6 farawa sura 3 aya 4 zuwa 6 sai yace sai macijin yace mamacin ba lalle za ku mutu ba gama Allah ya sani ran da kuka ci daga ciki ran nan idanunku za su bude za ku zama kamar Allah kuna sane da nagarta da mugunta sa'an da macen ta lura da itacen yana da kyau domin ci abin sha'awa ne ga kuma ga ganin idan itacen kuma abin marmari ne domin ba da hikima sai ta diba ya'yansa ta ci ta kuma ba mijinta tare da ita shi kuwa ya ci kaji abin da littafi ya fadi bari mu ga yanda Al-Qur'ani ya takaita wannan aya sai a cikin Al-Qur'ani sura 7 aya 20 da 21 sura 7 aya 20 da 21 sai yace sai shaydan ya sanya masu waswasi domin ya bayyana musu abinda aka rufe daga barin su daga al'aurarsu kuma yace ubangijinku bai hana ku daga wannan itaciya ba face domin kada ku kasance malaiku biyu ko kuwa ku kasance daga madawama kuma yayi masu rantsuwa lalle ne ni a gare ku hakika daga masu nasiha ne kaji yadda Al-Qur'ani ya takaita yadda mutun ya fadi kenan an ce kada ya diba daga cikin itaciya na sanin nagarta da mugunta sai shaydan ya zo ya shuka masa ƙarya ya rinjaye shi domin yayi rashin biyayya ga Allah sai me ya faru sai ayar Allah cikin farawa sura 3 aya 7 farawa sura 3 aya 7 sai ya ce dukan su biyu kuwa idanunsu suka bude suka waye kuma sirara suke suka didinke ganyayen baure suka yi makansu mukuru to bari mu gani ayar Al-Qur'ani me tace sai Al-Qur'ani tace sai ya saukar da su da rudi sa'annan a lokacin da suka dandane itaciyar a aura su ta bayyana a gare su kuma suka shiga suna likawar ganye a kansu daga ganyen aljanna kaga a cikin sura 7 na Al-Qur'ani aya 22 sura 7 aya 22 farkon aya kenan ka gani yanda Al-Qur'ani yana bin abinda littafi ya fadi yana takaita shi shi ma yana fasarawa kaga yadda dan Adam ya fadi kenan cikin zunubi anan za mu dasa aya sai karo mai zuwa za mu dora ina fatan mai sauraro yana bi kuma yana fahimta Allah ya bamu wayewar gari a cikin wannan bincike za mu yi addu'a mun gode maka madaukaki Allah ka bamu ganewa ka bishe mu cikin binciken mu na yau ka bamu fahimta ka kai mu ga gaskiya wannan shine roƙon mu ka albarkaci mai sauraro ta dalilin albarkacin Isa mai ceton mu amin
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro zaka iya tura mana da email adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Za kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shine awr/hausa. awr/hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka.
Ji kuna mu
haikali ne na Ubangiji,
kafafuwan mu
haikali ne na Ubangiji,
hannaye mu
haikali ne na Ubangiji,
idanu mu
haikali ne na Ubangiji.
Amma
wanda ya bata haikali, Allah zai bata shi,
domin
haikali ne na Ubangiji. Abu me sauki ne a gare su,
aiki mata kuma
bimbo kaye da dauran guru da layu. Abu me sauki ne a gare mu, Abu me sauki ne a gare mu,
aiki masubi kuma
bimbo kaye da dauran guru da layu. Abu me sauki ne a gare mu, Abu me sauki ne a gare mu.
Barka da wannan lokaci dan uwana da yar uwata masu sauraro na. Wannan wata lokaci ne kuma ta musamman da Allah ya bamu dama mu zo mu yi bimbine cikin maganar sa. Sunana Pastor Wakili Stefano Sanana. Kan maganar mu na yau, haikali na sama. Haikali na sama. Karatun mu yana samuwa cikin littafin Irmiya sura 33 ayarsa 8. Irmiya 33 aya 8. Maganar Allah ta ce, in sarkake su daga dukkan muguntansu, inda suka yi mini zunubi, in gafarta musu dukkan muguntansu da inda suka yi mini zunubi. Bari Allah ya albarkaci kalmomin a cikin zuciyarmu. Bari mu yi addu'a. Ya Allah mai girma, ka saki ba mu wani zarafi da za mu saurari maganarka mu sami albarka a cikinta. A ƙarshe duka mu yabi sunan Isa Almasihu mai cetonmu. Amin. Ya mai sauraro, kwanakin da suka gabata mun yi magana akan zancen sama, ko gaskiya ne sama take? Ko kuwa a magana ne kawai? Matta sura 5 aya 34 ya tabbatar mana cewa akwai sama inda Allah yake, wanda shine ya kai mu za mu duba wannan kai haikali na sama. Menene ke faruwa a haikali na sama? Me yasa Yesu bai zauna a duniya da mu har zuwa yau ba, bayan da yazo ya gabatar da kansa, ya ba mu kaidoji, ya ba mu sharuda wanda za mu bi? Sai ya yi mana alƙawari cikin littafi Yohana 14 aya 1 zuwa 3, zai koma sama ya shirye guri, ya gama ya dawo ya karbe mu. Me yasa ya zama haka? Dalili ko shine a sama akwai inda Allah yana hidima, kamar yanda da yake a nan duniya. A zamanin sohon alƙawari muna da haikali na wannan duniya, wanda littafi mai tsarki ya tabbatar mana cewa haikali na wannan duniya an yi shi ne da fasalin haikali na sama. Wato an yi kwaikwayon haikali na sama ne a nan duniya. Menene da yana faruwa a haikali na duniya? Abinda da yana faruwa shine sa'an da mutum yayi kuskure, sa'an da mutum yayi zunubi, an kayyade masa abinda zai kawo domin a yi masa gafara. A zamanin da akwai zunubin kurciya, akwai zunubin gari, akwai zunubin akuya, akwai zunubin saniya, akwai zunubin rago da sauransu. A shanun ma akwai karsana, akwai bijimi wanda za ka kawo bisa ga zunubin da ka aika. So da Yesu ya zo, sai waɗannan hidimomin duka nan haikali an kawas da su. Da ya kawas da su, sai ya yi mana alƙawari. Alƙawarin da ya yi mana kuwa shine shi zai koma sama. Idan ya koma sama, zai ci gaba da hidima wanda da ana yi a wannan haikali na duniya. A haikali na duniya akuya ne da rago da kurciya, jininsu ake neman gafara da shi. Amma a wannan lokaci da Yesu ya koma sama, ya zo wannan duniya, ya ba da kansa, shi da kansa ya zama rago wanda za a yi hadaya da shi. Aka koyi hadayan an gama, sa'an da an gama ya koma sama. Yana sama a wurin Uban, yana hidima wanda da priest yana yi a wannan duniya a maimakonka da maimakona. Babban godiyan da za mu yi shine, inda ba don Yesu ba, mu mutum nawa ne za su rayu a duniya yau? Idan ka dubi wahalan da dan Adam na ciki lokacin da ana hidima a haikali na duniya, in ka yi laifi, akwai laifin akuya, akwai laifin rago, akwai laifin bijimi. Nawa ne ana sayar da bijimi yanzu a kasuwa? Nawa ne ana sayar da rago yanzu, wanda inda ba don Isa Almasihu ba? Nawa ne a cikinmu? Ko ba a ce a wata ɗaya ne za ka iya samun kuɗin da za ka sayi bijimi, ko za ka sayi rago, ko za ka sayi tattabara wanda za ka je a kullum ka je ka nemi gafara? Mai wahala ne abun da zai zama ma dan Adam da wahala. Godiya ga Isa Almasihu, shi da ya zo ya dauki guri, ya zama rago na hadaya, rago wanda ya ba da kansa domin ni da kai mu sami gafara, domin ni da kai mu samu tsira. Maimakon haikali na wannan duniya, kamar yanda yake a cikin Matta sura 27 aya 50 zuwa 52, zaka ga yanda an bayyana mana bayani na haikali, da kuma Leviticus sura 4 aya 27 da 35, zaka ga yanda an bayyana mana hidima na haikali na wannan duniya. A wannan rana fa, ranan da priest zai shiga haikali, yayan Isra'ila akan bidi waɗannan ababa a hannunsu kafin a yi musu gafara. Wanda ba yi da shi babu gafara. So har yanzu mun yadda Isa Almasihu ya hau sama, yana roko domin ka, shi da kansa ya ba da kansa domin a yi maka gafara. Amma har yanzu idan baka samu Isa Almasihu ba, baka da gafara. Har yanzu ka zama daidai da zamanin yayan Isra'ila, wanda ba shi da rago, wanda ba shi da bijimi, duk laifin da ya yi babu gafara. Haka nan ne yake a zamani na da kai, zamani mu na yau. Idan ba ka da Isa Almasihu, wanda shine ya zama rago na hadaya domin gafaran zunubanmu, in baka same shi ba baka da gafara. Dan uwana, me yasa ba za ka nemi Isa Almasihu ba? Me yasa ba za ka same shi tun yana samuwa ba? Hadayan da Isa Almasihu yayi domin kai ka same gafara a yalwace yana nan, ka neme shi tun yanzu, tun kana da sauran dama domin ka same gafara a yalwace. Allah ya sanar wa duniya yanzu yana bincike a sama. Idan an zo ana bincike, idan ba same ka kana da Isa Almasihu ba, to ba ka da wannan gafara. Za a bude littafai, akwai littafi guda daya wanda shine in ba same sunan ka a ciki ba, ba ka da gafara. Dan uwana, menene zai hana ka ka nemi Isa Almasihu tun yanzu? Ka neme shi tun yana samuwa, ka bada kanka, ka yadda ka tuba a yi maka gafara domin sunan ka shiga ciki wannan littafi. Sa'an da an bude, in an sami sunan ka ciki, ka sami gafara. Injil littafin Suriyar Yohana sura 20 aya 11 zuwa 15, idan ka bude zaka samu wannan labari. Da kuma Suriyar Yohana har yanzu 22 aya 10 zuwa 12 zaka samu wadannan labaru, inda zai nuna maka alherin da Isa Almasihu yayi mana maimakon mu wahala mun sami salama. Bari wannan shine zama dandanon mu, mu yarda mu sami wannan tun yana samuwa yanzu, tun kafin a gama roko a sama domin ka, tun kafin a kulle sama. Ayar Allah ta ce da ya gama sama za ta yi shiru, ko ka tuba a lokacin ba mai maka gafara, ko kin tuba a lokacin ba mai miki gafara. Yanzu ne ana samun gafara. Ubangijin Allah ya taimake mu. Bari mu yi addu'a. Mun roke ka ya Allah, ka yadda mu gane wannan, ka yadda mai sauraro ya gane. In ya gane, mun zo wurin ka kai mana gafara domin mu samu sunayen mu cikin littafi na rai. Sa'an da ka bayyana, ka gayyace mu bayan kirki, mu gaji mulkin da ka shirya. Mun roka ta dalilin sunan Isa Almasihu mai cetonmu. Amin.
Abubuwa da yawa da muka sani a yau da muke kira damoyi ko kuma kalubale, rashin sani ne na mutane da yake bayyana. A kullum muna biyan kuɗi saboda rashin sanin mu. Ko ka san cewa kakan biya likita ko bakanike ko mai gyaran wuta ko wanzami ko kafinta ko kuma mutane da yawa dai da suke aikace-aikace daban-daban saboda rashin sanin ka ne? Domin inda ka iya waɗannan abubuwan, ba zai zame maka da sauki ka biya su domin ka same su ba. Amma saboda rashin sanin ka, dole ka biya waɗanda suka sani domin su yi maka wannan aikin. Rashin sani yana da tsada sosai, amma kuma a ɗaya ɓangaren, idan ka dage lalle kai sai ka san kowane abu, to ya fi tsada kuma. Domin ba za ka iya yin komai da komai ba. Abu mafi wuya ne da kuma tsada da kuma ɓata lokaci ka ce kai ne za ka zama magini na kanka, injiniya na kanka, manomi na kanka, mai yin shara na kanka, mai yi wa kanka aski, mai tuka motar kanka, kai ne masinjan kanka, kai ne kuma manajan kanka, kai ne lauya da akawu na kanka. Wannan ba zai zame maka da sauki ba. Wato za ka kashe rayuwarka gaba ɗaya, ba za ka samu ka natsu ka yi abin kirki ba. Ba za ka iya sanin komai da komai ba. Amma shawara anan ita ce, abin da ka sani ka tabbatar ka kware, ka yi zurfi sosai a cikin wannan sanin. To ta wannan hanyar ce idan mutane suka san ka, za su zo domin su biya ka su samu wannan abin da ka sani. A ta wannan kuma za ka samu rayuwa mai kyau, za ka samu riba mai kyau. Ai shi yasa za ka ga bakanike mota, in ka kai masa mota sai ya bincike ta, sai abin da ya yanka maka, to kaga hanyar cin abincinsa kenan. Kai ma ya kamata ka samu abin da ka iya, abin da ka sani, sai ka maida hankali ka kware a kansa sosai. Ta wurin haka za ka ga cewa mutane sun san da kai, za su kuma neme ka, za ka yi aiki har ka samu abin biyan bukata. Talauci da rashi suna kewaye da mu a kullum, amma wanda yake da sani, ko da ta sana'a ce ko ta fasaha, yana tare da riba. Mutum mai basira yakan yi amfani da hannuwansa domin ya samu albarka, amma marar basira ba shi da riban komai. Akwai bayyanai da kuma abubuwa kewaye da mu waɗanda idan ka buɗe idanunka ka gane su, za su inganta rayuwarka. Za ka zama mutum mai ƙwarewa, mai zurfin sani, har za a neme ka domin a more ka. Ta wurin haka kai ma za ka mori waɗanda suka zo kewaye da kai. Saboda haka ka dubi abin da ka iya yi, ka maida hankali a kansa, ka yi shi sosai, Allah zai baka albarka. Iya abinda ya sawaka kenan a shirin na yau. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko ta ra'ayi, sai a rubuta tura mana zuwa ga adireshin email namu awrnigeria@yahoo.com ko kuwa a tura mana da saƙon text zuwa ga lambar wayar mu 08024 1270. Mai sauraro, sai mun gan saƙonka. Ina godiya zuwa ga Pastor Daniel Chiroma Jr., Pastor Anana Wakili da kuma Pastor Audu wadda sun talafa a shirin. Ina cewa mun gode. Ina kuma godiya zuwa ga zumuntan mata na Seventh Day Adventist Church Jingri Hospital, duka muna ce Ubangiji ya muku albarka. Ba zan manta da abokan aiki na nan ba, kamar Omolayo Olushola Jagede da Eze Elewemchi. Ni ne Ishaya Zakaria da shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Kada a manta da muhimmancin yin addu’a da iyali da wayewar gari da kuma addu’a da iyali kamin a kwanta.